Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Amurka ta sa ido akan rahotanni game da yadda kungiyar Boko Haram take kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da Al-Qaeda ke yi. Jama'a jihar Niger Najeriya da suke kashedi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni. A cikin wannan lokacin sun yi ikirarin cewa kungiyar mayakan tana cikin kauyuka 500 a fadin mazabu 8 a cikin mazabu 25 na jihar. Suna faɗa wa mutanen ƙauyukan cewa ba su yaƙi da su, amma da gwamnati da kuma hukumominta ne suke yaƙi da su, inji Suleiman Cikuba, wani jami'in ƙaramin hukumar Shiroro, yana faɗa wa muryar Amurka. Amma jama'a Amurka suna takatsantsan wurin yanke hukunci ganin yadda ta'addancin ke haɓaka cikin gaggawa, lamarin da ya sa nasarar da Boko Haram da ƙawata mai alaka da IS, wato IS Afirka ta Yamma, ta koma faɗi tashi a cikin watanni da dama da suka shuɗe. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin kaddamar da aikin bada rigakafin cutar shan-inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a ƙasar Afghanistan, ƙasar da har yanzu take fama da cutar mai nakasa yara, duk da gangamin rigakafin na sama da shekaru 30 wanda ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya. Za a fara yi wa yara rigakafi a Afghanistan ne a ranar 8 ga watan Nuwamba a karon farko cikin shekaru 3, bayan da sabuwar gwamnatin Taliban ta bada amincewarta. Wannan gagarumar nasara ce da yanzu za ta ba mu dama shiga ko ina a cikin Afghanistan, muna bi gida-gida muna yi wa yara rigakafi, in ji Dr. Hamid Jafari, daraktan yaki da shan-inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO a yankin gabashin Mediterranean. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kira ga duk wanda ya cancanci rigakafin COVID-19 na uku a Amurka da ya je ya karbi, wuni guda bayan da hukumar kiwon lafiya ta Amurka da kuma ta sa ido akan kamfanonin sarrafa magunguna suka tabbatar da a ƙara adadin rigakafin da ya kamata a ƙara yin su. A ranar Alhamis, hukumar abinci da magunguna kana daga bisani cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka suka saka rigakafin Moderna da Johnson & Johnson da ake yi so ɗaya a cikin jerin rigakafin da za a iya ƙara wa masu buƙatar yin hakan. A bayan mutanen da suka yi rigakafin Pfizer BioNTech kaɗai ne ake buƙatar su je a musu ƙarin allurar ta uku. A wani taro a fadar White House da kwamitin yaki da cutar COVID-19 ya yi, daraktan hukumar CDC Rochelle Walensky ya yi bayani akan su wane ne suke buƙatar ƙarin allurar rigakafin. Ya ce mutane da aka musu rigakafi da Pfizer ko Moderna da suka haura shekaru 65 ko kuma suka haura hakan watanni 6 bayan da aka musu alluran, da manya da suka dade a gidan tsofaffi, da mutane da ke fama da rashin lafiya, da kuma waɗanda ke aiki a wurare masu haɗari, to lallai suna da buƙatar ƙarin rigakafi na uku. Amma ya ce duk wanda ya yi rigakafin Johnson & Johnson bayan watanni 2 ko fiye da haka zai buƙaci ƙarin allurar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, sojojin Habasha sun kai samame ta sama a birnin Mekele, hari na 5 da suka kai akan babban birnin yankin Tigray tun daga ranar Litinin. Sai dai nan da nan babu wani rahoto akan mutane da suka mutu a farmakin na jiya Juma'a, wanda shaidu suka ce harin ya afka ne akan filin wani manomi a kusa da katangar jami'ar Mekele da ke gabashin yankin. Wani jirgin sama aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da UNIFIL Mekele sai da ya koma birnin Addis Ababa a jiya Juma'a saboda wannan farmaki ta sama, a cewar Gemma Kunele, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin, kana babban jami'in shirya ayyukan jin kai. Kunele ya ce hare-haren ta sama a wannan mako da kuma sabon rikici da ya barke yana mummunan tasiri a yankin, saboda babu wata motar da kun kaya da ta shiga da kaya yankin na arewacin Habasha mai fama da tashin hankali tun daga ranar Litinin. A ƙarshe, a jiya Juma'a, wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta kira ga shugaban sojan ƙasar da ya sauka daga ƙargan mulki kana ya miƙa mulkin da ya kwace a ranar 1 ga watan Fabrairu daga zababbiyar gwamnatin farar hula. Ba na ganin wata kyakkyawar makoma ga Myanmar a ƙarƙashin shugabancin babban kwamandan sojan da kuma ma'aikatar sojan ƙasar ta Tatmadaw, in ji Christine Shuana Bokna, tana faɗa a kwamitin babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan take haƙƙin bil'adama. ta kara da cewa idan babban janar sojan Min Aw Hlaing yana da kasarsa a zuciya, to dole ya sauka. Kana ma'aikatar sojan kasar ta mika mulki ga farar hula kamar yadda al'ummar kasar ke muradi.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya limi ya New York. Ya aka ji da sabon yanayi.
Gaskiya New York da New York nan da sanyi.
Na ga wasu suna neman su kunna itace.
Eh.
A fadin dimi.
Wasu ma sun yi ai.
Nace yaushe yaushe kawai muka wuce muka kashe injin sanyaya gida. Tun ba mu huta ko na wata ɗaya kudin mu ya huta ba.
Kin san dan adamu.
To Allah ya kare mu, Allah ya sa mu gaba wannan yanayi shi ma lafiya. Ana hasashen ciwon kila wannan yanayin zai kuma sake tada corona sabili da haka kullun. Ina karfafa ci gaba da
addu'a
da aka ginda domin kula da lafiya ko
da kuma addu'a Allah kara kiyaye.
Amin suma amin. To yau baba mun yi bakon mawaki kamar yadda kake ji.
Haka.
Mawaki Yarima S waka.
Gaskiya waka ta yi daɗi kuwa.
Hira da suka yi da wakilin mu Baraka Bashir, amma kafin nan da muka saba bari mu bude zangon da mika gaisuwar fata alheri, zamu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'ajin Akuyam. Allah ya sa na faɗi wannan sunan daidai.
Amin.
Sauƙin baki baban gida, wato Alhaji Zakariya ma'aji Akuyam. Allah ya taya ka riko ya kuma sa a gama da jama'a lafiya.
To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga Alhaji Usman Manu Ubanduma Malala na murnan auren ɗansa kenan Abdulkadir Usman Malala da amaryarsa Aisha Baba Sali Song, wadda za a ɗaura an jima kaɗan da misalin ƙarfe 11 na hantsin nan a masallacin Fuad Labadidi wanda ke wuse 3 a Abuja. Allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da zari'a ɗaya ba.
To amin suma amin. To baba, kafin mu rufe wannan babi na auratayya, wannan sai watan 11 za a yi shi, amma bari mu mika wannan gaisuwa da fata alheri ta aure tsakanin iyalan marigayi Malam Alkasin dan Asabe Malumfashi da kuma na marigayi Malam Sanda Isa, dukan su a Malumfashi, wadanda za a daura auren ƴaƴansu Ubale Alkasin dan Asabe da kuma Sadiya Sanda Isa. Za a yi auren nan ne a ranar 20 ga watan Nuwamba da karfe 10 na safe. Za kuma yi auren ne a majami'ar Ekuwa ta farko, First Ekuwa a Malumfashi, jihar Katsina. Allah ya sa an yi adace, Allah ya nuna mana kuma sa an yi adace ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare da zuri'a Tayyaba.
Amin.
Sai gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga sarkin Namaran Alhaji Isa dan Talashehu da Alhaji Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Yakubu Gidado da mai ɗakin sa da barista Yakubu Salabawa, sai kuma Malam Sule Auta da Dr. Musa dan Kyau. Gaisuwar fata alheri ga Victoria Magid da Ambassador Sam Jimba. Gaisuwa zuwa ga Reverend Dr. Yusuf Turaki da iyalansa da Mama Sarah Mavira, sai mai masaukin baki Alhaji Bello Datti Turabu. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Alhaji Abdulkarim Kafinta da Abdul Malik Inusa, sai Abdul Razak Bello da Abisha Jamila da kuma Hawwa'u na ƴaƴan uwar ƴaƴa da Abubakar Kanya. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Alhaji Ali Abare Abubakar da Alhaji Muhammadu Anka da Gambo Ibrahim Gujungu, shugaban dandalin matasan Arewa, sai kuma Awal Musa Rafsanjani dan Fafatuka da Baba Andrew Jarmai da kuma Babaji Turaki, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar mun fata alkhairi na a bare huce zuwa ga sabon sarkin Yarbawan Kumasi Alhaji Muhammad Ali Aliyu Alawo, wato na hudu kenan, sannan da manyan wato dattawa na Yarbawa a birnin Kumasi, kama daga Alhaji Nuruddin Ata da Nuruddin Society, sai kuma kungiyar Yarbawa ta Nasfat da kuma Usman Sabo Sarkin Fada kenan, da Alhaji Yahaya Audu Habib, wato wazirin sarkin Yarbawa kenan, da kuma Alhaji Abdulmumin Alawa Turaki da Alhaji Hussein Balungu Chairman, sai kuma Sile Election, wato shine Vice Chairman, da kuma Mustafa Abdulkadir da aka fi sani da Malam Tanko, wanda shine limamin Yarbawa a Kumasi, sai kuma Najimu, wato Najimu Dauda kenan, shine sakatare, da Alhaji Abdullahi Thomas, shine shugaban matasa, wato chairman na youth kenan na Yarbawa a birnin Kumasi. Haka zalika muke mika gaisuwar a bare huce zuwa ga magajin Yarbawa Hajiya Suwaiba da iyalaji magajiyar ƴan kasuwa kenan. To sai dai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Alhaji wato Sultan Umar Faruk Sa'idi kenan, da kuma sarkin Musawa Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sanfo da sauran sarakuna na Kumasi baki daya. Sai kuma Hajiya Mamata a unguwar Yalwa kenan, mai sai da shinkafa da wake, wannan gaisuwar a bare huce kenan, da kuma Hajiya Ramatu na Mr. LED Boutique, da fatan an tashi lafiya.
To baba, aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da haka bari mu rufe wannan babin da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce ga Malam Bala Ahmed da Usman dan Ladi Burga da Kabir Ali Kobi da barista Aminu Gamawa, sai barista Mai Nasara Kogo Umar da barista Zanna Mustafa da Malam Mato Adamu, hadimin harkokin hulɗa da jama'a na fadar mulki a Bauchi, da Hajiya Aisha Yusuf da Boda Emmanuel Balogun, da kuma Reverend da mai ɗakin sa Mrs. Emmanuel Sili, da fatar an tashi lafiya. Baba, kamar yadda na faɗa, yau mun yi babban bako.
Haka.
Sabili da haka bari mu gefe domin jin hirar da wakilinmu Baraka Bashir ta yi mana da wannan mawaki da aka fi sani da Yarima S Waka.
Sunana Sadam Ibrahim Muhammad, wanda aka fi sani da S Yarima Waka Kano. Ina waka fanni kamar bangaren hip hop da kuma nanayi. To Sadam dai bangaren Kano ne. Na an haife ni a Fagi, na taso a Fagi, sannan kuma na yi karatu na primary school, sannan na secondary na Amiri, inda na gama na fara harkar waka, na shiga harkar waka.
Daga secondary school ba a kara makarantar gabas da secondary ba?
Gaskiya ban kara wani karatu ba daga secondary school, sai waka.
To a wace shekara aka fara waka?
Eh, to ina ganin kamar a 2002 na fara waka.
Bayan ka kammala secondary school. Bayan waka, kafin waka, shin akwai wata sana'a da kake yi?
Ina wata sana'a. Kamar sana'ar gari da haka?
Eh, mekaniki. Har yanzu ana makanikancin?
Eh, har yanzu muna dan kokarta alhamdulillah.
To me ya hankalinka har ka fara waka?
Gaskiya abin da ya hankali na fara waka ba komai bane. Face mawakan da nake sauraro. Kowanne ina ji yana fito da fikirarsa a cikin waka, sannan yana isar da sako cikin sauki duniya ta kuma saurara. To ba komai bane me yasa na fara waka face irin wannan fikirorin na mawaka. Nima na ce bari in gwada ta ko kuma nima ina da wata boyewar baiwa bangaren waka wacce ban sani ba.
To da aka fara
kuma Allah ya tabbatar mun da haka.
Da aka fara shin an gano baiwar kenan?
Gaskiya na gano baiwa ta a bangaren waka.
Da wace waka aka fara?
Gaskiya da wakar hip hop na fara wanda ake ce mata ne wacce ni style. Akan ba za a canja salon da ake kai ba. Wanda mun yi wannan wakar uku ne.
Da kai
kowa da irin baitin shi. Nima da baiti na Ogamma da baitin shi.
Wane ne Ogamma?
Kaka muka yi wakar. Ogamma wannan lokacin sunansa Barhama muke kiransa. Shi ne wanda ya fara kan studio. Wanda halin yanzu ma baya waka.
To banda
sannan abokin shi ma da ya jani ya kai ni studio muka tafi tare da shi shi ma baya waka. Ni kadai ne dai gaskiya yanzu nake waka wanda kuma na yi wani nisa dai. To shi ne mace alhamdulillah. An san ni da waka wajen har guda uku. Kuma wanda suka kasance sun yi suna popularly gaskiya. Alhamdulillah.
Ya
sike kamar wata waka hip hop ce ita ma da ake cewa waye ta anka wanda ake cewa kamar farkon ta ina ta yarima kokina na fara harmina batuna wasu yana sana fada shi malakaci kokina kai kullum mana yarima faimana ita ma rap ce sannan an sani da wata waka wanda ake kiran ta uwata wacce ne a kasar Najeriya ita wannan wakan nayi ta ne a dunkuli wanda ya kasance idan dai za a fada da ta gaskiya za ki ga kamar a ce ruwa ne a kofi to amma da za a ce za a zuba shi a ƙasa zai malala kuma ya malala sosai gaskiya abu ne a dunkule amma kuma yana da girma.
To menene abin da yake a dunkule?
Abin da yake a dunkule wato ƙasar tana buƙatar tallafi sannan kuma shugabannin ƙasar sun katange abubuwa da dama sun ci ruwa da ƙasa su samu ƴanci kansu ma ballanka na su fanki su waye su ma gaba ɗaya a wannan ƙasar.
Misali kamar me da me?
Kamar yadda za ki duba ki ga akwai abubuwan da aka shigo mana da shi da dama an ƙirƙiri irin talauci haka sannan kuma mutane suna fama da rashin sana'a da damansu sannan gashi mutane ilimi ma bai wadace mu ba yanzu ma kai ana ma ƙoƙarin ba ma ta ma wai ta abin da za a ce yanzu kawai ake a ƙasar shi ne ne wannan waƙar nake cewa uwata.
Allah sarki uwata, Allah sarki uwata. Kete uwata ta gari, me sharan kuka na agari, ba kera a garai, dan bakin da zan je in ci gari. Mama gudin mama, tana bidar ta gani, ka ta makauriya, ta yane za ta gani. Amma bara kuji labarin makauniyar uwa da ƴaƴanta tana da ɗan jagora wanda suke wakiltar ta ta ba su duk amana suke kula da ƴaƴanta su ma ɗan sun murna ganin su za su alkinta sai dai wai kai wayo Allah na
gaskiya ni yanzu wasu suna cewa ita wannan wadda ne rap ɗin waye san ka ita ce bakandar yata amma ni har yanzu gaskiya a bangaren waka sun fitar da bakandar yata na fara waka dan da zan shiga miki bangaren Hausar da nake za ki ji kamar ko dama anan aka kirkire ni ma gaba ɗaya.
To ai muna a shiga muna fannin muji ita kuma ya take
bangaren Hausa akwai waka da ne wacce ake ce mata sirrin zuciya da ruwan zuma da tsuntsun sun
na soyayya
ne ko ne su ma cikin suna na soyayya ne kawai akwai sirrin kwadan kita sirrin zuciya kin zama mini rayuwata mana aiki ne dan tsaya miki a komai yayi dai da rake duniya ta yi sanyi sun bayyana dukkanin zuciyata barin take guda kin zama muku lira komai soki tausaya karki ce mini a aikin ni
ita kuma akan me aka
yi ita akan samari ne guda biyu suke son budurwa guda daya ake fafatawa wanda shine ainihin baitin farko da kuma amshin farko ita ma za ta bada amsa da sauransu sai kuma waƙar da ni ita kuma zibiti ruwan zuma ita ma ta amsa ce
soyayya ruwan zuma ce ki shake ban karki ban fatati so halitta ne ruwan kana miki wanke zakata kada zan yi wa tunani zuciya ta tana ga ya mun so kiran addaban da dagi ko irane sai in yi san kina yawo a kaina a dukkan miji inda na san na fata ko ki zama da ba zai yi wa ba ba dadi ya fi mun nan ce na kike ta sanya ni wa ki fada akan ciki da yushe tana yawan gamba zaki so kuwa ba in bani ba a farko da kashe ko ina fadi nake ina cewa ni ne mai san ki don kai ni kashe
ina yi ne akan ainihin wata soyayya ce da na fada kawai irin yanayin da hadin da kake tsintar kanka a cikin waka shi ita kuma tsuntsun so ita ce wanda ita kuma take bayyana soyayyar gaba daya
wane ne jigonka a mawaka kugwar zanka zance
jigona boki wanda nake bibiya kenan ko wanda nake bibiya gaskiya za a iya kiran kamar mawaka da dama ina bibiyar su a bangaren hip hop ina bin classic a bangaren R&B babu wanda nake bi kawai kirkira ta ce ni nake kirkira waƙoƙi na ni ma sai rai a bin wannan bangaren saboda asalin nan hayyo babu wanda yake irin wannan salon kawai na tsaya ne na kirkira saboda ni ma fito da wani salo kuma still ina gwai ina tafiyar da shi har yanzu
wato dai
classic a bangaren hip hop shine gwarzona gaskiya shine ke bi shine miro na
a hip hop
ya hip hop gaskiya classic ne
to me burin ka a harkar waka ina kake son ka ga kanka nan da dan kankanin lokaci
to kaji baba sai dai za a bi mu bashin wannan tambaya sai mako mai zuwa mu ji
insha Allah
labarai
bi na zabi na zaba to muna saurare mu gida wanda zai
rana ba ta kariya sai dai waya ta ji kunya ko to wannan waya ba ma za ta ji kunya ba da ikon Allah
to shike da an kogoje
to na ce zan maka labarin yan Najeriya a China ko
haka
to yan Najeriya ne suka tafi China ka san a cikin yan kwanakin nan an yi wani yayin yawan zuwa China sayan kayayyaki masu yan kasuwa masu sana'a suka koma harkokin kasuwanci kamar yadda yanzu ake yawan tafiya Dubai
haka
shikenan waɗannan dai sun tafi ko taro ne ko harkokin kasuwanci ne kai su China da suka je China kuma sai suka ci sa aka aje su a wani hotel mai hawan 60
lallai kai
suka tafi suka amsa su hotel mai hawa 60 ka san ɗan Najeriya da san kashe kwarkwatar ido
haka
da suka tafi ko ba menene ya kai su wannan China shikenan suka tafi gari kashe kwarkwatar ido da cin kasuwa
haka ne
su ne ka san yawancin kasuwanni har dare ake yi akwai ma waɗanda shagunan da
kware ake kwada haka
to shikenan waɗannan ɗan Najeriya suka tafi suka gama dare
haka sha yawo
suka tafi yawo suka dawo da kaya niki-niki da suka dawo hotel din ashe shi wannan hotel din akwai lokacin da ake sa wannan guga da take daukan mutane zuwa
mana
ake kashe ta ta daina aiki sai
da ibi buyagi
shikere Najeriya sun je sun gama gararin su sun dawo
hotel
sai suka zo suka iske an riga an kashe wannan na'urar daukan mutane zuwa dakunan su kuma suna hawa na 40 a cikin na 60 din hawan bene 60 su kuma suna hawa na
40 suna na 40 ko dan nemanci
suna na 40 suka ce ya za su aka ce to ya za su tafi daki aka ce sai dai su taka da kafa
kai
suka gibe ne suka kalle su suka ga kalli ka da ke hannuwan su suka kalli bene suka ce wani ba da shawara ya ce kun sani ne yanda zamu yi mai ta bada dariya arab mu raba kanmu kashi biyu wadanda suke ta bada labarin ban dariya don ya dauke mana hankali har sai mun kai hawa na 20
sai wata kuma su dauka
wadanda rabi kuma su fara bada labarin ban haushi har mu karasa to shike da aka yi ta yin haka suna ta tafiya sai da suka kai hawa na 20 sai aka ce to yanzu aka kawo kan wadanda za su fara bada labarin ban haushi
na'am
sai da aka ce ba kai yan labai kai ke da bada labari ba mu labarin ban haushi sai yace ai ko ni nake da labarin ban haushi aka ce ga yace ai wallahi tallahi na taba aljihuna na baro babudin dakin mu nan a cikin mota a kasa sai da gatin ya wai irin sun na niji kaga idan suka koma 20 sun riga sun yi 40 din kenan ma
sun yi 40
wato kafin su sake dawa sun yi 60 a mai
yanzu kare 40
ni ke da labarin ba su kwakwa da baki hanya ba mu da kofar daki mu na a cikin mota
da su kansu ne aka ba ni ce sai in ce to shi ya koma
shi kadai zamu jira shi anan mu samu zuri mu zazzauna mu jira shi
gaza ya yi ne
ke ji wannan ba shi da daga ba da hannun sabili da aka ci lis bijafurki nan yanzu a madadin
awaya go bakiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri
muna jiran ta ta dawo yunwa ta dame mu fushin hakan ne dan uwa na wasu sun kyale ta laifin dan jagora ne ya shafi ummata banda abin su wane ne zai ki mahaifiyarsa wake fushi da uwa ta saka koriya kyale ta
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa @voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.